sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice Africa akan mita 102.5, sai kuma radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 18 ga watan Juli na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Safiul Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Safiul ba mu kanun labarai.
An bayyana wani tsohon sojan Amurka a matsayin dan bidigan nan da ya bude wutar halaka yan sanda uku. Sakataren harkokin wajen Amurka ya watsi da zargin da ake na cewa Amurka na da hannu a kokarin juyin mulkin da aka yi a Turkiyya ranar Juma'a. Hukumar zaben kasar Ghana sun yi watsi da rahotannin da kafafen labaran cikin gidanta kan zabe mai zuwa.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta buƙaci bayanai akan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin wannan shekarar.
Bangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani.
Sai kuma daga Abuja sai a nan Amurka a Cleveland da ke cikin jihar Ohio inda ake taron jam'iyyar Republican.
Abin da yake daban a wannan karon shine irin waɗanda aka saba sanin su suke ba da irin waɗannan jawabai, waɗanda suke ake kallon su a zaman iyaye ko dattijan jam'iyya baki ɗayan su ba wanda zai halarci wannan taro na bana.
Sai kuma shirin Ibrahim Alfa Ahmed na cike da gaskiya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An bayyana tsohon sojan Amurka a matsayin dan bidigan nan da ya bude wuta ya halaka yan sanda uku ya kuma raunata wasu uku a safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Rouge dake jihar Louisiana. Jami'an soja sun ce Gavin Long mai shekaru 29 da haihuwa dan birnin Kansas ta jihar Missouri shine ya shigar bakakken kayan budewa yan sandan wuta. A baya ya yi aiki da sojojin ruwa tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sergeant, an kuma tura shi ƙasar Iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009. An kashe shi a musayar wuta da ƴan sanda a jiya Lahadi. Hawa kuma ɗan sanda na hudu da aka raunata wanda mataimakin shugaban ƴan sanda ne na cikin mawuyacin hali a wani ƙaramin asibiti inda aka yi masa aikin tiyata. Ana kuma duba wasu ƴan sanda biyu a asibitin amma basu ji munana raunuka ba. Jami'ai dai basu bayar da wata shaida da ke nuna ƴan sandan da aka yi niyyar aunawa ba a wannan harin. Daga baya dai shugaban ƴan sandan jihar Kanal Mike Edmondson ya bayyana manema labarai cewa masu bincike sun yi imanin cewa mutum shi kaɗai ne ya kai harin. Amma kuma Edmond ya yi gargaɗi kan cewa har yanzu ana nan ana gudanar da bincike, kuma jama'ai ba za su kawar da tunanin zai iya yiwuwa maharin ya samu taimakon wasu mutanen ba. A yayin da shugaba Obama ke magana a gidan talabijin na ƙasa, ya yi Allah wadai da harin, inda ya ce irin wannan har-haren na ƙara yawa. Ya kuma yi kira ga Amurkawa da su guji irin wannan aƙida.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi watsi da zargin da ake cewa Amurka na da hannu a ƙoƙarin juyin mulkin da aka yi a Turkiyya a ranar Juma'a da ta gabata. A lokacin da yake magana da gidan talabijin na CNN a jiya Lahadi, Kerry ya ce rashin tunani ne a ce Amurka na da hannu a juyin mulkin. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi malamin nan Fethullah Gulen, wanda ke zaune yanzu haka a jihar Pennsylvania da ke nan Amurka, da cewa yana da hannu wajen ingiza wannan tashin hankali da kuma ya buƙaci a mayar da malamin zuwa Turkiyya. Erdogan dai, wanda ya rika ambaton kalamar makirai waɗanda ya bayyana da cewa mutane ne masu son hargitsi Turkiyya, magana da ke nuni da cewa yana hannunka mai sanda ne da ƙasar Amurka. Ranar Asabar ɗin ta gabata ne ministan ayyuka Suleiman Saulu ya zargi Washington da hannu a ƙoƙarin juyin mulki a ƙasar. Kerry kuma ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa Turkiyya ba ta buƙaci a miƙa mata malam Fethullah Gulen ba. Ya kuma faɗa wa ministan harkokin wajen Turkiyya cewa su buƙaci a mayar da malamin a hukumce. Ya kuma ce Amurka ba ta ƙoƙarin kare kowa.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Ladi ne ƴan sannan Faransa suka saki tsohuwar matar mutumin nan da ya amfani da wata babban mota wajen tattake mutane 300 a birnin Nice, amma har yanzu ana yi wa wasu mutane shirin tambayoyi domin tabbatar da cewa maharin shi kadai ne. An kame mahaifiyar ƴaƴan Muhammad Bolel Ukura na Juma'a, an kuma rike ta na tsawon wasu sa'o'i bayan da Bolel ya tuko katuwar mota ya yi tafiyar tsawon kilomita 90 zuwa birnin Nice, inda ya kashe mutane 84. Lauyan matar ya faɗa wa gidan talabijin na Faransa cewa ba ta da wata alaƙa da shi, bayan da ta kore shi daga gidanta lokacin da ya doke ta. Jami'ai sun imanin cewa Bolel ya aika da saƙon karta kwana na wayar hannu minti 18 kafin ya kai harin, yana mai cewa ka kawo ƙarin makamai, ka kawo guda 5 zuwa si. Har yanzu dai ba a san me yake nufi da harafin si ba. Cikin mutanen shirin da ke hannun hukuma akwai mutumin da ake tunanin shi ne aka aika wannan saƙon na karta kwana, da kuma wata mace baki ɗaya aka samu a kama su ranar Lahadi.
A yayin da ake shirye-shiryen zaben fidda ‘yan takarar shugabancin Amurka, sai gashi wasu sabbin zaben jin ra’ayin jama’a da aka gudanar a jiya Lahadi ya nuna cewa Hillary Clinton ya jam’iyyar Democrat na tazara kan abokin karawata Donald Trump na jam’iyyar Republican. Dukwa da yake Amurkawa na ganin ‘yan takarar biyu a matsayin marasa farin jini. Hillary Clinton, wadda take tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, ce na neman zama mace ta farko da za ta zama shugaban Amurka. Yanzu haka ta baiwa abokin karawata ɗan jam'iyyar Republican, wanda yake hamshakin mai kuɗi kuma shahararren mai sayar da gidaje, tazara daga kaso 4 zuwa 7 a cikin 100, wanda kuma a wannan makon ake sa ran za a tsayar da shi ɗan takara a birnin Cleveland na jihar Ohio. Zaben jin ra'ayin jama'a da kamfanin labaru na ABC News da Washington Post suka gudanar ya nuna cewa Clinton na gaba da kaso 47 zuwa 43 cikin 100. Su kuma sauran kafofin yaɗa labarai da suka hada da NBC News da Wall Street Journal nasu zaben ya nuna cewa Clinton na gaba da kaso 47 zuwa 41, sai kuma CNN da ORC International waɗanda nasu ya nuna tana gaba da kaso 49 zuwa 42.
Hukumar zaben kasar Ghana sun yi watsi da rahotannin kafafen yaɗa labaran cikin gidanta da ke cewa ba su shirya zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar da ke tafara na 7 ga watan Nuwamba ba. Sun bayyana cewa 'yan majalisar dokokin ƙasar na yin wata kuskurima ga ƙudurin zaben da aka maida yinsa zuwa 7 ga watan Nuwamba a maimakon 7 ga watan Disamba kamar yadda aka saba. Wasu daga 'yan majalisar sun nuna damuwarsu akan yiwuwar yin zaben a ranar 7 ga watan Nuwambar, wanda suke ganin ba lalle ne ƙasar ta iya aiwatar da zaben ba. Wannan ya biyo bayan ganawa da suka yi da al'ummar mazaɓinsu da masu ruwa da tsaki. To amma a wata hira da muryar Amurka ta yi da Eric Daxpasu, kakakin hukumar zaben, ya faɗi cewa hukumarsu na tsara duk abin da zai yi don ganin an yi zaben kamar yadda aka tsara yinsa.
A jiya Lahadi ne, Henrik Stenson, ɗan asalin ƙasar Sweden, ya lashe gasar wasan golf da aka yi a Scotland a wani wasan da ba a taɓa ganin irinsa ba. Stenson ya lashe bugun ƙarshe na zagayen 8 na wasan, inda ya buge ba Amurkan nan Phil Mickelson da bugu 3. Wannan ya sa adadin cin da Stephen ya yi a gasar ya kai 264. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun da ga babban birnin tarayyar Najeriya, wato Abuja, inda kwamitin kula da kuɗi na majalisar dattijai suka kira ministan kasafin kuɗi da sakataren gwamnatin kasar domin bayani na yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin na wannan shekara. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Dattawa ta yi ƙarin bayani kan dalilan da ya sa ta gayyaci ministan kasafin kuɗi Udo Udoma da sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal. Ministan da sakataren dai sun bayyana majalisar, inda suka amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dattawan. Majalisar dai ta gayyaci ministan ne don yin bayanin halin da ake ciki wajen aiwatar da kasafin kuɗin bana, don tabbatar da cewa lamuran suna tafiya bisa ƙa'ida. Shugaban kwamitin kasafin kuɗi Sanata Danjuma Goje ya ce sun gamsu da bayanan ministan, musamman yadda gwamnatin tarayya ke biyan albashi ba kamar yadda wasu jihohi ke samun tangarda ba.
Iya gurgudo, mun gamsu. A ɓangaren kuɗin albashi, gwamnatin tarayya ta yi rawan gani. Tana ba da kuɗin albashi daidai ba rage ba kare sun bada kuɗi har zuwa ƙarshen wannan wata saboda haka sun yi daidai a fannin albashi ba kaman masu matsalan albashi kaman wasu yadda wasu jihohi da yawa suke da matsalan albashi a bangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani sun bada kuɗi daidai da kusan abin da aka saka a kasafin kuɗi abu na uku wanda ya dan bada wahala shine kuɗi za a yi manyan ayyuka da su su din ma ya ba mu dalilai masu ƙarfi dalilai shine sabbin ayyuka ba a fara su ba saboda sai an talata su an bi kuma wasu hanyoyi kafin a bada kwangila kuma wanda ana kan wannan rubuce-rubuce da talata-talata din amma ayyukan da aka gada wanda dama ana yin su su ma an saki musu kuɗi biliyan 248
A bangaren sakataren gwamnatin tarayyar, majalisa ta nuna damuwa kan kalaman da ya ambata na ba za a samu wadatattun kuɗin gudanar da ayyukan mazabu da 'yan majalisar ke kula da gudanarwa ba. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani.
Tunda dai wannan ayyukan mazabu bai kai ma ɗigo ɗaya ba, bai kai 1% ba. Cikin kasafin wannan kuɗin na Najeriya so muna gani lallai dole ne a yi su sabili da wannan ne za mu sake koma wajen mazabunmu. Mukar nana ta musu ayyukan da muke musu bisa da alƙawarin da muka dauka za mu yi musu kuma mun ga wa shi secretary na gwamnati akan lallai lokacin da muke campaign a campaign din mu cikin lungu da ƙauyuka muka je inda muka sayar da shi wannan jam'iyyar APC muka sayar da wannan shi shugaban ƙasa bisa ga wannan alƙawura ne aka zabe mu aka zabe shi don haka muna zaton you know ba za a yi wasa da wannan ayyukan mazabu ba
majalisar ta dau matakin gayyatar jami'an gwamnati akai-akai don amsa tambayoyi a game da kasafin kuɗin banan da kuma wasu al'amura da suka damu 'yan majalisan inda ko da ministan shari'a da ya so kaucewa gayyatar 'yan majalisan dattawan daga bisani ya amsa kira Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ai mulki ni kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba, to Allah za ya saka maka. In ka zama mai san zuciya, to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka. Yi mata talakawan ka hidima, Allah ne za ya dafa maka. Idan za ka bi dole gima, kai ce kai ka fi son ai haka.
To madalla yanzu daga Abuja sai na Amurka inda aka fara taron zaben wanda zai tsaya wa jami'ar Republican takara kuma yanzu haka abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu yana wannan dandali kuma mun tattauna da shi kan wannan taron inda na fara tambayansa ko me ake ciki a wannan wuri a halin yanzu
tun zuwan mu dai ka sani tun karshen mako kwamitoci da suke tsara manufofin jami'a suke ci gaba da zaman su kuma wannan akwai kwamitoci waɗanda suke duba wato alƙiblar jam'iyya to a wannan kwamitin ne da ake sa ran watakila shi dan takarar jam'iyyar in zai samu matsala ma nan zai samu matsala wato inda za a taka masa birki ana zaton waɗanda ba sa goyon bayan sa anan in suke da ɗan rinjaye to suna iya jawo masa cikas to amma zuwa ganin har an zo yanzu ba a ji komai ba watakila haƙa su bata cimma ruwa ba to banda haka yau za a fara wannan taro gadan-gadan da misalin karfe 6 agogon Najeriya na yamma za a fara kuma yawanci jawabai za a yi ta yi waɗanda suke tare suke goyon bayan ɗan takara shi zai zaɓi waɗanda za su zo su yi jawabai abin da yake daban a wannan karon shi ne irin waɗanda aka saba sanin su suke ba da irin waɗannan jawabai waɗanda suke ake kallonsu a zaman iyaye ko dattijan jam'iyya baki ɗayansu ba wanda zai halarci wannan taro na bana.
Me yasa?
Dalili ladan abu ne ba wanda kowa ya sani shi Donald Trump ba ɗan takara ba ne irin yadda aka saba mutum ne yake gaban kansa mutum ne da yake ganin cewa yake shi yana da dukiya saboda ka bai zuwa maular kuɗi don ya yi takarar zaɓe saboda ka ba mai gaya masa abin da zai yi. To baya ga haka akwai waɗanda suke zargi daga cikin yayin jam'iyyar cewa abubuwa da yake fada da irin alƙiblar da yake so jam'iyyar ta dosa ya sha karo da abinda manufofin jam'iyyar da kuma abinda aka san jam'iyyar da shi to kuma ba wanda yafi karfin shi ya saba wa mutum ba wanda yafi karfin a lokacin yakin neman zabe ga mutum magana maza mata tsoffin sojoji na kasassu kai dai duk wani wanda bai yi wa Donald Trump ba zai kiga ma magana to wannan yana daga cikin abin da ya harzuka dattijan jam'iyyar misali
to kuma kake jin cewa duk da waɗannan bayanai da kuma waɗannan abubuwan da ke faruwa ba zai iya samun cikas ba kamar bayanin da kai da farko
to wato akwai abin da ya samu masa masu fasara masu fashin baki suna ganin cewa da wuya a ce ya samu matsala saboda ba a taɓa yin ɗan takara da ya samu ƙuri'a mai yawa kamar na Donald Trump ba a tarihin ita wannan jam'iyya to a fito a ce wa wannan mutumin da ya samu waɗannan yawan ƙuri'u a ce yau an hana shi takara abin ana fargabar ba zai haifar da abu mai kyau ba
to ma dalla abokin aikin mu kenan dake Cleveland a jihar Ohio har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu nan yanzu agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum A yau ma muna kan batun nan ne na yunkurin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC yayi ko yake yi na sayar da hannayen jarin matatun mai na kasar guda uku da sunan neman masu saka jari a cikin su duk da cewa kamfanin na NNPC baya da iko ko hurumi na sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka wato hukumar nan da ake kira BPE a takaice ko Bureau for Public Enterprises a Turanci ko kuma dai hukumar kula da harkokin kamfanoni da masana'antun gwamnati a Hausance ita ma wannan hukuma idan ta tantance darajar wani kamfani na gwamnati da ake son saidawa to tilas sai ta miƙa wannan batu ga majalisar sayar da kamfanoni da masana'antun gwamnati ga 'yan kasuwa ta ƙasa wadda take karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa wadda ita ce mai yanke shawara kan yadda za a yi da duk wani kamfani ko masana'antar gwamnati da ake son saidawa to jin wannan mataki da kamfanin mai na NNPC yake shirin yi sai ya sa kakakin majalisar wakilan tarayya Yakubu Dogara ya buƙaci wani kwamiti da ke karkashin jagorancin Malam Ahmed Yarima Misau mai wakiltar mazabar Misau da Dambam daga jihar Bauchi da ya gayyato hukumar BPE da su kansu shugabannin ma'aikatar man fetur ta Najeriya domin bin diddigin wannan batu. Hukumar BPE dai ta ce ba ta da masaniya domin ko ba a kawo mata wannan batun ba kamar yadda doka ta tanada. Karamin ministan man fetur Ibeka Ciku an ce baya nan a lokacin kuma wanda ya tura gaban wannan kwamiti domin ya wakilce shi bai iya bayar da wani bayani mai gamsarwa game da wannan matakin ba domin haka ne sai kwamitin ya ce lallai shi minista Ibeka Ciko ya bayyana da kansa domin ko wannan batun ba na wasa ba ne a shirinmu da ya gabata mun tsaya inda shugaban kwamiti Malam Ahmed Yarima Misau yake bayanin cewa su abinda suka fahimta game da wannan al'amarin shine watakila shi ma kansa shugaba Muhammadu Buhari wanda shine ke rike da mukamin ministan mai baya da cikakkiyar masaniya kan wannan shirin da ake yi na sayar da matatun mai din da wani suna daban wai na neman masu saka jari ya ci gaba da bayanin abin da yake nufi da wannan
abin da ake so a yi dinnan bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka a yi kokari a gyara a aiki tare mu faɗakar da kukan yi saku wannan abu ko kuma mai tare to amma sai aka kunnan uwar shigo da wannan wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassan su na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban ƙasa mai yiwuwa aiki ya yi yawa bai iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba musamman ma da yake yanzu ana fuskantar matsaloli iri-iri to ba lallai bane kada minista ko kana shugaba a ƙasa a ce ka san abin da yake faruwa a kowace unguwa a ƙasa ko kuma a kowace cibiyar gwamnati ko kuma a kowace hukuma ta ƙasa wannan aiki ne mai wahala sai kana yana da wakilai da kware masu amana waɗanda kuma ba su da wani buri illa abin da ya kawo ka su ga ma wannan bukata na ci gaban kasa. Wannan ita ce manufar siyasar kasar. To amma abin takeici ba haka ake samu ba yau a Najeriya. Kaga dai dambarwa da aka yi ta fama kan harkar kasafin kuɗi na kasar nan ga misali karami kenan yadda wasu masu tsare suke cusa waɗansu manufofi da sun kansu a cikin tsari domin dakile wani sashi ko wasu mutane domin biyan bukatunsu. To haka kuma a yi ta hukuma ma ake fama da wannan matsala. Kuma wannan shi ne muka ce to ba za a yi ba. Ba za a yi ba sai mun samu cikakken bayani kuma mun buƙaci darakta na DPE da kuma ƙwararrun lauyoyinsu su koma su sake nazarin takardun su kawo mana shi a rubuce su ƙara ba mu haske kan tsare-tsaren da suka rigaya suka yi shekara da shekaru kamar shekaru biyu da suka gabata suka yi wannan aiki. Sa'annan kuma idan ka bar ita ma tatar mai ko wani injin ma ka ajiye ko da mota ce cikin waɗansu shekara ɗaya biyu ba ka tada shi ba to za ka samu matsala da shi. Saboda haka me ye ainihin darajar wannan yau a kasuwa mun ce DPE su sake yin lissafi a kai. Sa'annan ma'aikata nawa suke aiki a hukumar mai na matatun mai guda ukun nan su ba mu bayani. Sa'annan nawa ne matakin albashinsu, nawa ne nauyin da yake kan gwamnati, nawa ne fansho da gratuity na mutane da ba a biya ba. Duk wannan mun bukata a gaggauta a kawo mana wannan lissafi da bayani daga hukumar BPE. Alabi shi kuma daga bangaren minista mun ce ba za mu karɓi wakilci na wani jami'insa ba ko wani director ko wani lawyansa ko wani jami'i na hukumar harkokin matatan man ko hukumar man illa iyaka shi da kansa. Da shi ne ya sa hannu a tallata a jaridu kamar yadda yake a bisa doka cewa an za ka sita hannayen jarin gwamnati ta katalla tun da shi tallata ya sa hannu to dole kuma zai ba da bayani wa ya ba shi wannan dama. Shugaban kasa ne ya ba shi dama a matsayin babban minista ko kuma ya yi gaban kansa ne ko kuma wace doka ce ta ba shi wadda mun tabbatar babu ita domin ita hukumar da take lura da wannan dokan ta tabbatar mana cewa babu wannan doka da ta bawa NNPC ko kuma wata hukumar gwamnati sai da hannun jarin gwamnati ba ta hannu ba ta saninta ba ta hannun hukumar kula da hannayen jari na gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Wannan shi da muka tsaya. To idan suka kawo mana wannan bayani ne za mu ɗauki matakan da ya kamata walau mu bari a saida walau kuma mu ce ba yanzu ba sai an gaba sanin darajar wannan arziki na ƙasar nan domin wannan shi ke talauta wannan ƙasa. Ga matsalolin da muke fama da su ka duba hannayen jarin da aka saya su na harkokin samar da wutar lantarki ɗin nan masu samar da wutan da masu rarraba shi kaga matsaloli ne bila adadi kuma abin da yake haifar da su shine ba da ƙwarewa ba saboda gaban kai saboda wata gadara ko iko ko kuma jin cewa mutum shi ya samu karbuwa a wajen hukuma ko wajen shugabanni na ƙasa ko kuma wasu jami'anta shikenan shi jami'in sai abu gaban kansa. To kaga duk wannan abu ne dole ne a tsaida shi muddin ba tsaida irin wannan ba to za a yi uwa kwance ɗa kwance. Najeriya ba ta ci ribar wannan demokradiyya da canji da muke magana ba. Sa'annan kuma wasu yan kalilan sun arzata kansu sun koma gidan jiya ga rayuwar jama'ar ƙasa abin nufi mutane ba su warware matsalolinsu na rayuwar yau da kullum ba kaci.
Wasu irin matakai ne za ku ɗauka domin tabbatar da cewa ba a samu irin kurakuran da aka samu wajen sayar da hannayen jari na kamfanonin gwamnati a can baya ba kamar yadda kai misali na su waɗannan kamfanonin wutar lantarki da ma kamfanin Nitel da makamantansu da aka yi ta cacar baki kai har yanzu?
Wato cacar baki ba ta ƙarewa dalilin shi ne duk abin da ba a yi shi bisa shari'ar dokar da aka shimfiɗa a bi ba to za a samu matsala. Kuma har yanzu mutanen Najeriya da yawa da zarar sun samu mukamai na mulki sai ga cewa ko wata dama sun samu sai su kaucewa abin da ya zamanto sharadin abi ka'ida da doka da ya kamata a ji an tsare an taka an kai ga nasara sai ai watsi da su a fito da wata sabuwar hanya mai tsaye sauki domin cin riban wasu. Saboda haka hakika an samu matsaloli a harkoki na sai da hannayen jarin gwamnatin tarayya a cikin shekaru 10-15 nan da ya gabata. Babban dalili ko shine na farko ana kaucewa dokar, na biyu ana sa san rai wajen tantance ma daraja da farashi, na uku akan samu mutane kuma waɗanda a kullum suna yan kai komo idan suna da wata bukata a wata ma'aikata suka ga cewa za su ci ribarta sai su je su yi rawa su yi tsaki su matsa a gwamnatin tarayya a ce a sai da wannan wuri a sai da wancan. Ga kamfanoni bila adadin na siminti ne a na sukari ne a na wutar lantarki ne na gwamnatin tarayya duk gaba ɗaya an sai da su amma da yawa ba a biyan bukata. In an ce in kasaya za ka zuba jari na kaza sai ga cewa an sai da musu shekara 1 2 3 4 ba su saka hukumo ba. Misali kamfanonin wutar da yanzu muke fama da su a kasar nan da yawa daga cikin su an saye su ma ba kuɗi lakada a hannu bisa bashi ko alƙawari ko kuma hannayen jarin da babu shi tabbas. Kuma bisa alƙawari shine za a zuba wani adadi na kuɗaɗe domin a bunƙasa kai mai saya ya zamanto cewa ka samar da wutar zaka rika yi to zaka sai sabbin injina da kayan aiki da zaka samar da wuta isasshe mai karfi kaza da kaza. Kai kuma mai rabawa zaka kawo na'urori zaka kafa pole zaka kafa layin wuta nan da can a kai wutar nan zuwa waje kaza. Kai kuma mai karɓan kuɗin wuta zaka bada kaza. zaka saka zaka tabbata ka dauki ma'aikatan da su lura sa'annan ma'aikatan da suka bari aiki a Nepal ga misali zaka dace hakokin su to duk wadannan abubuwa sai ga an yi watsi da su kamar na Nike kamar na Intel da makamanta haka duk an yi watsi da wadannan shirya da dokoki to kamata yayi a koma ba a ga cin wani kurakure aka samu wajen saida Nike ko Intel ko da makamanta haka wani kuskure aka samu wajen saida Nepal da kamfanonin wuta na kasar na gwamnatin tarayya wadannan matsalolin da ake samu kuma wajen sai da siminti kamfanonin gwamnatin tarayya ko kuma kamfanonin gwamnatin tarayya sabar da sukari ko kuma na tashoshin jiragen ruwa da makamantar haka duk an yi waɗannan abubuwa to abin takaici da bakin ciki a ƙasar nan shine gyara yana da wahala kuma mutane za su ce suna son gyara amma ba sa son gyara na hakika inda za su ci wata riba dan haka dole a bar doka ta yi aikin ta dokan nan kuma a rubuce take ga tsari da in an bi su ba da gangan aka yi su ba za su fidda ƙasa daga cikin wahala za a rage wahalar da ake sha muna so mu zamanto cewa tattalin arzikin Najeriya ne hannun jama'a hannun masu zaman kansu wannan shine zai sa a samu walwala sai da hannun gwamnati ne wannan shi yasa za a samu tanaji gwamnati abin da ta samu kuma ta zuba shi wajen gina hanyoyi a gina makarantu ne ko asibitoci da makamantar haka abin da ya kamata kasan nan kenan amma ba za a ce gwamnati tana cinikin gishiri a tana cinikin sukari tana cinikin shinkafa a gashi ba iyaka saboda haka mafita da kasan nan shine ya zamanto cewa ta aiki da kaidoji da shiruka da dokokin da aka kafa waɗannan hukumomi da kuma tsare-tsaren da tafiyar da ƙasa wannan shine kawai abin da ya rage muddin mutaci shekara 4 ko 3 da suka rage a cikin wannan gwamnati ba tsaye da irin almundahanar da aka samu a baya wajen karya farashin kamfanoni da jari na gwamnatin tarayya ba to babu wata mafita a ƙasar nan an karya jarin gwamnatin tarayya a bankuna an karya su a sassa daban-daban kuma idan yanzu aka karya a harkokin sayar da matattun man Najeriya kamar da aka karya a cikin harkokin samar da wutar lantarki to ƙasar nan fa ba inda za ta je ta haka za a tafi a cikin dandami haka za a tafi a cikin damuwa haka za a tafi kuma a cikin wani tsarin da ba a san da za a fita a cikin sa ba wannan shine halin da muke ciki yau
to a shirinmu na gaba za mu ji yadda aka karasa da wannan batu haka kuma muna bin diddigin batun wasu ma'aikata na kamfanin harhaɗa motocin steya da ke Bauchi waɗanda a yau sun yi shekara da shekaru ba a biya su albashi ba ba a kuma sallame su daga wannan aiki ba Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington ke cewar ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi a kasance lafiya
to madalla a gaida Ibrahim ga kuma wannan sakon kai mu kai ga shirinmu na gaba
Mai sauraro kunnan kanawa.
To ƙara nan ku ka sha labari.
Sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa.
Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana.
A maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista.
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
An bayyana wani tsohon sojan Amurka matsayin dan bindigan nan da ya bude wuta ya halaka 'yan sanda uku ya kuma raunata wasu uku a safiyar jiya Lahadi a birnin Baton Rouge dake jihar Louisiana. Jami'an soja sun ce Gabilon mai shekaru 29 da haihuwa dan birnin Kansas ta jihar Missouri shine ya shigar bakakin kaya ya buɗe wa 'yan sandan wuta. Yayi aiki da sojojin ruwa tsakanin shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 har ya kai matsayin sajan an kuma tura shi kasar Iraq a shekara ta 2008 zuwa ta 2009.
To madalla da ta kai tattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu mika gaison bangajiya ga waɗanda suka samu dama halartar jana'izar Dr. Haruna Ibrahim yayan abokiyar aikin mu Maryam Dauda wanda ya rasu a satin da ta gabata. Allah ya sa mutuwa hutu ce. Yanzu kuma Ahmadu kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jiodone da ya bada umarni da injiniyan mu Zubairu ni Ladan Ibrahim ake cewa sai an jima kuma dawo da hantsi da wani sabon shiri til